gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari da ni Amina Buhari Auna.
Idan aka ce za a
duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma 3 ga watan Afrilu na shekarar 2019 zamu magana ne akan ƙarin albashi mafi ƙaranci.
Idan aka ce za a yi wani yunkuri na taba wannan mafi kankantan albashin da bai taka kara kare ba ko kuma a sa ƴan Najeriya cikin wani hali, to mu kungiyar kwadago ba za mu lamunta ba.
Hadiza, al'amarin ƙarin albashi mafi ƙaranci zuwa naira 30 abin farin ciki ne, amma da na mun farin ciki inda an ƙara a lokacin da ni nake bautan ƙasa. Amma kuma ɗan kasuwa na nuna alamar ƙara kuɗaɗen kayan cefane da sauransu, kuma da alama gwamnati za ta ƙara haraji. Hakan yasa duk muna ta muhawara akan tasirin wannan ƙarin albashin. Akan wannan maudu'in ne yasa wakilan sashen Hausa suka tattauna mana da ƴan ƙungiyar kwadugo da waɗanda suka yi yunkurin ganin an ƙara wannan albashi, ra'ayin jama'a da kuma dai sauran masana akan wannan batu.
Yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce idan gwamnati ta ƙara haraji, kuna ganin ƙarin albashi mafi ƙaranci zai kawo sauyi? Ga kuma yadda kuka ba mu amsa.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Usman A. Bello, inda ya ce ko alama.
Ga kuma amsar Suleiman Ibrahim, shi kuma ya ce eh tabbas.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Zaharuddin Garba Ustaz, inda ya ce babu wani sauyi sai wahala, mu kan mutanen Najeriya sai addu'a.
Ga kuma amsar Abdulmutallib Mande Magariya, shi kuma ya ce yau da gobe ikon Allah, ba ma goyon bayan ƙarin haraji.
To sai kuma amsar Umar Adabu Katago, inda ya ce a ga nina idan har gwamnatin Najeriya ta ƙara haraji, babu wani abin da ƙarin albashi zai yi, domin kuwa yayi balansin.
Sai kuma amsan Abdullahi Alƙali Iya, shi kuma yace salam yau da gobe, ina babu wani canji illa ma ƙarin kunci na rayuwa za a sake shiga wacce ta fita baya.
To amsar mu na gaba kuma a yau ta fito ne daga wurin Sani Muhammad Chindo, inda yace sam ba zai kawo sauyi ba.
Shi kuma Sani mai lange-lange ya wuri, amsan shi shine ba shakka ba wani sauyi da za a kawo, ganin cewar kamar an bayar da hannun dama ne aka karbe da hannun hagu.
Daga nan kuma sai amsar Yunusa Tanko Bani Imbaka, inda yace to idan gwamnati ta ƙara haraji zai zama kamar ba a yi ba.
Sai kuma amsar mu na gaba daga Muhammad S. Nasir, shi kuma yace gaskiya ni kan bana goyen bayan ƙarin haraji.
To sai kuma amsar Mudassir Yusuf Ibrahim, inda ya ce matukar za a ƙara haraji, garma ba a ƙara albashin ba, saboda tamkar an baka da dama ne kuma an kwace da hagu, wataƙila ma sai an hada da aljihunka.
Ga kuma amsar Mu'azu Sa'idu Suleiman, shi kuma ya ce a gaskiya wallahi ba zai kawo ba, da ƙara haraji gara a bar albashi yadda yake a da.
To sai kuma amsar Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda ya ce wannan aikin gidan jiya ne, an ƙara maka albashi amma sai a ƙara maka haraji, an yi ba a yi ba kenan.
Ga kuma amsar Jamilu Musa, shi kuma yace a gaskiya ni a gani na ko kadan hakan ba zai kawo wani sauyi ba duba da yadda harkan ilimi a Najeriya ya shiga wani hali
to amsar mu ta ƙarshe aya kuma ta fito daga wurin Lawal Sani na Kawu Daura inda yake cewa babu wani sauyi da zai kawo domin ɗan kasuwa za su hana ruwa gudu wajen ƙara farashin kaya
to madalla mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da hirarta da jama'a.
Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da naira 30,000 a matsayin albashin ma'aikata mafi karanci da za a biya ma'aikata bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta gwagwarmaya da kungiyoyin kwadago waɗanda su ne suka kawo shawarar tun farko. Na tambayi sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, ko ya suka ji da hakar su ta cimma ruwa? Sai yace
da fari mun yi murna kuma mun ji dadin wannan abu amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda za su mika shi mai girma shugaban kasa ya sa mata hannu ta zama cikakkiyar doka inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan kari na mafi kankantan 30,000
to ya za ku yi da jihohin da ko a lokacin da albashi yake 18,000 ma ba su biya ba
a to alhamdulillah kwanaki mun yi ta kiraye-kiraye a jihohi mun ga yau kuma wato membobinmu da suke jihohi cewa duk gwamnan da ba zai iya biyan wannan abu ba a yana da kyau wato ya aje kujeransa ko kuma mu saka ma'aikatan mu su canja shi to alhamdulillah ma'aikatan nan sun ji kiraye-kirayen nan wasu su da basu da niyan biyan wannan abu yau ba su bane a cikin wato gwamnatin jihohin nan to alhamdulillah nan babban nasara ne saboda haka gani ga wani ya isa wani wato tsoron Allah sauran da suka rage yanzu ko kuma wanda suke kai yanzu ina mai tabbatar muku in ba su yi kokari sun aiwatar da wannan abu ba to ba za mu lamunta ba babu gudu babu ja da baya za mu zunduma cikin jihohin su ina mai tabbatar muku sai sun biya wannan mafi kankantar albashi in ko ba su biya ba to ina mai tabbatar muku abinda gwamnatin baya ta abinda gwamnonin da suka shude suka fuskanta shi ma su ma za su sake fuskantan wannan wato mu kungiyar kwadago a koda yaushe muna ga yan Najeriya cewa ba muna yi bane dan dalilin wani abu a'a magana ne na wajibi a biya ma'aikata wato haƙoƙin su ko muna kan wannan baka saboda haka gwamnonin nan mun kuma ga musu kudaden da suke shiga mun san kudade ne wanda gwamnatin tarayya tana ba su ba ma biyan albashi ba har ƙara diban ma'aikata suna da kudaden da za su yi wannan aiki saboda haka duk gwamnan da iji ba zai iya ba mun ga masa tunda ba gidan gado bane yi hakuri ya aje wannan kujera ya tafi a bar waɗanda za su iya su zo su biya saboda haka wannan kiraye muke wa gwamnoni da su shiga taitayin su tunda sun ga abin da ya faru da wasu su sun rasa kujerun su dalilin irin wannan saboda haka mun ji dadin wannan abu da aka yi ko muna mai tabbatar wa ƴan Najeriya za mu bi wannan abu har ran da za a biya kowa hakkin sa
to wani hanzari ba gudu ba gwamnati ta yi maganan cewa za ta ƙara yawan haraji akan kayayyaki da jama'a ke siye a kasuwanni to baka ganin kaman ana biya ne da hannun dama ana kwaciya da hannun hagu
wannan magana mun ji shi mu ma amma kuma mun rubuta wa shi mai girma shugaban kasa da kuma sauran wato zamu ce jami'an da wayannan wato alakiyara ce akan su da su yi wa Allah su annabi su janye wannan shiri nasu dan ina mai tabbatar mu ƴan Najeriya idan aka ce za a yi wani yunkuri na taba wannan mafi kankantan albashin da bai taka kara kare ba ko kuma a sa ƴan Najeriya cikin wani hali to mu kungiyan kwadago ba za mu lamunta ba duk kungiyoyin nan kwadago uku mun rantaba hannu na yarjejeniyar cewa duk inda muka ga za a ƙara haraji wanda zai musguna ƴan Najeriya da shauransu to za mu fito mu kalubalanci wannan shiri saboda haka muna ganin wannan maganganu da gwamnati take yi mun kuma rubuta musu su canja rawarsu dan ba za ta yi tasiri ba
to yanzu in akai wannan ƙarin an gama kenan ko dai ko nan gaba za ku sake neman ƙari
kamar yadda ƴan Najeriya suka sani dokar wato wannan ƙarin albashi ya ce duk bayan shekara 5 ai wannan kari saboda haka idan lokaci yayi muna mu tabbatar wa ƴan Najeriya za mu sake wato fuskantan gwamnati da wannan kari ne wadda doka ta ce duk bayan shekara 5 saboda haka da lokaci yayi insha Allah za mu gabatar da wannan
wasu ma'aikatan a nan Abuja sun bayyana ra'ayin su a game da ƙarin albashin da farko ga Ummi Yahaya
alhamdulillah Allah ya sa wannan 30,000 din da aka kara yayi mana amfani dan saboda lokacin da aka kara mana na 18,000 mun yi tunanin zai auki sai mun je kasuwa abubuwa a kasuwa sun yi tsada ba mu san yanda zamu yi ba kudi kawai haka nan sai kaga kare to Allah ubangiji ya sa wannan yayi amfani ya mana albarka kuma
sunana engineer Abdul Aziz Tani Aziz a matsayin na dan karamin ma'aikaci mazaunin yankin nan kuje FCT Abuja muna murna da karin kudin albashin da shi shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari yayi kuma muna bisha addu'a Allah ya kara karfafa shi Allah ya kara mai karfin gwiwa da zai fiye da wanda yayi amin summa amin
a daidai lokacin da ake sa toka sa katse akan batun albashin shi ma gwamnatin jihar Jigawa Abubakar Badaru ya bada tabbacin zai ci gaba da biyan ma'aikatansa wannan sabon karin albashin
eh farko dai mun kiyaye albashin su tunda muka zo jiga bamu taba fashin bada albashi ba kuma bamu taba fashin bada shi a mafi nisa 25 ga wata haka pension ma'aikata haka gratuitin su in dai an cika ka'ida radda aka cikewa shegari da yardar ubangiji za su samu kudin sa kuma a yau jigawa ba abun mu pension ba abun mu salary ba abun mu gratuity bayan haka lokacin da muna wancan alƙawara mun yi alƙawari da su ba a ba su kudin hutu zan ci gaba da bayarwa kuma tunda nazo shekara 3 da muka yi na yanzu mun bayar kuma wannan ta hudin ma kudin su yana nan da lokacin yayi da muke bayarwa za mu bada bayan wannan mun yi magana ana cinguna musu wajen jarrabawa ci gaba muka ce mun dauke jarrabawa ci gaba duk ma'aikacin da yake aiki idan lokacin ci gaban sa wato promotion din sa yayi za mu yi kokari mu tabbatar cewa an masa adalci so muka cire jarrabawa sai dai wurin da yake aiki za su duba yanayin aikin su ci da shi gaba wanda kuma ake ga yana da bukatar dan training a sai training sannan a ci gaba da shi wannan shi ma alƙawarin mun cika kuma mun ƙara kuɗi da ake bayarwa na bashin motoci da babura wannan sannan kuma mun duba bukatun su akwai motoci da aka masu taya uku mun nemi ma'aikatan da suke so mun ba su bashi su biya cikin shekara hudu bayan wannan lokaci mukan karbi shinkafa mai ragi da wacce gwamnati take taimakawa da ita a siyarwa ma'aikata kuma su biya cikin wata biyu ko wata uku wayannan abubuwan da ma'aikata da muka yi sa akwai wannan kyakkyawan mutunci da girma tsakanin mu
tunan jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ji haka da na italiya in yi dan kuka ya kariya bakin wallan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan
to madalla yanzu bari mu je ga wakilin fashion Hausa Hassan Maina Kaina domin jin ta bakin mai fashion baki akan harkokin tattalin arziki Yusheu Aliyu
kiyawon farashi yana zuwa ga tattalin arziki da wasu dalilai kuma ya hada da haraji wanda an kara ma kayayyaki yana kuma faruwa a tattalin arziki na Najeriya da karin kudin mai wanda lokaci in an yi ya kanta irin wannan yana kuma karuwa saboda yanayin kasuwar kudi na canji wanda idan kudin ya daga farashi ya cancanta in kuma ya sauka wani lokaci ya cancanta ya kuma haɗa da dokoki na gwamnati na abubuwan da ake shigowa da su kasan idan aka hana shigo da su a wani lokaci ko kuma tsare yawan abin da ake shigo da su su ma farashin yakan sauka haka kuma akwai yanayin da shi kanshi karin albashin zai iya shafan hawan farashi a cikin tattalin arzikin kasa
ya kace ganin karin albashi da gwamnatin tarayya ta bayyana a bayan nan
a 2011 an kara albashin wanda ya kai 2018 ko ta fi karanta albashi a 2011 nan karin albashi a hawan farashi wa sauka ya kaba kashi na farko kenan kashi na biyu kuma a 2017 kamar da muka yi bayani lokacin da ba a yi karin albashi ba ba a kara kuɗin man fetur ba da a yi komai ba amma hawan farashi ya kai kashi 18.3 cikin ɗari to kaga ashe shi karin albashin yana faruwa ne a wasu dalilai kuma dalilan nan gwamnatoci suka haifar da shi saboda wajen tsarin in kai magana za ta kara haraji akan wasu abubuwa. To galibi a waɗanda aka yi tunanin kara musu haraji tun farko za su shirya da kasuwa. To wannan dalili na iya haifar da hawan farashi, inda a yanzu ai ƙarin albashin ba a fara ba da ko kwabo a cikin ƙasan ba. To ka ga tun da ba a fara ba da ko kwabo a cikin ƙasan ba, to ya za a hawan farashi a alaƙanta shi da ƙarin albashin, misali inda kuɗin da za a bayar ma mutane ne ake ganin idan hada-hadan kuɗin ya ƙaru a cikin tattalin arziki zai zaburar da ƙarancin abubuwan more rayuwa, wanda ƙarancin su zai tura farashi ya sama. To kuɗin da su zo hannun mutane ba hauhawar farashi ya zo. To ka ga ake wasu matakai ne da aka ɗauka kafin ƙarin albashin yake haifar da wannan ko kuma haifar da na wannan lokaci da muke magana a kai a yanzu.
Yawa to misali idan aka ce za a ƙara albashin nan kamar yadda aka yi kai bayani yanzu, zaka galibi da zalan an bayyana batun karin albashin kafin ma kara farashi ya hawa, me yake kawo haka ne?
Eh, shi ne da biyan mutanen kasan da kuma irin abin da turanci ake ce musu business, wato mutanen da hausa wato business hatama na mutanen kasan. Ya galibi tuzuzumin kasan da kanmu muke haifar da su saboda da biyan da ba su da kyau a matattalin arzikin kasan. Duka ɗabi'un da na ma'aikatan na ɗaya kenan, da na 'yan kasuwar biyu kenan, hatta kuma da na gwamnati. Na gwamnatin shi ne misali a fara maganar cewa za a ƙara haraji kala-kala don a samu abin da za a ba hawan farashi su fi ƙarin albashi, wanda tun lokacin an samu shekara ɗaya wanda ya kamata a shirya da wannan, sannan a yi shi a kan tsari, sannan kuma a yi shi yadda ba zai shafi farashi a kasuwa ba. Ta ji ɓangaren gwamnati kenan. Ɓangaren 'yan kasuwa su kuma haɗama waɗanda tun kafin a fara albashin ba ma sun ƙosa su sami yanayin da za su kwace kuɗaɗe a hannun mutane, ko kuma yanayin da suke ganin za su samu arziki a cikin tattalin arzikin ƙasar. Su kuma ɓangaren ma'aikata shi ne yanayin yadda akan fitar da ƙorafi da kuma irin a ɗibi kuɗaɗen a shiga kasuwa a yi tafiyar abin da ya dace da abin da bai dace ba, shi ma irin wannan ɗabi'u yana taimaka ma hawan farashi, wanda hawan farashin a ƙarshe duk sai ka ga cewa shi ɗan kasuwan bai more ba, ita gwamnati da ta more ba, shi ma ma'aikacin bai more ba, a ƙarshe wanda kuma ba su da kuɗi ba su samu komai a cikin tattalin arzikin ƙasar, wato waɗanda ba su da ayyukan yi yadda ita su ne aka tsinci sun dumazu cikin matsananciyar rayuwa, wanda za su koma abin da ake cewa da bai bai matsananci da ta turan zana da vicious cycle of poverty.
To amma su misali malamin Shehu Aliyu, duba da yadda farashi ya fara tashi sama kafin ma sabon albashin ya fara shiga hannun ma'aikata, kana ganin menene makomar farashin kayayyaki musamman idan aka ce ma'aikata sun fara cin moriyar wannan sabon albashi?
Shi dai wato a cikin da biyan shi ne za a ɗan samu wannan ƙare-ƙaren albashin, ƙare-ƙaren farashi wanda a gajeren zango zai tasiri kaɗan a wurin masu saidawa. A dogon zango lokacin da aka kore kuɗaɗen za ka iya cewa dole a kasuwan za su yi su sauka, amma shi ma zai dangana ne da irin dokokin da gwamnati ta ce da su na haraji ɗin, wanda a zahiri zai iya canza farashi. Saboda idan ka canza farashin, misali abin da ake samu kamar kamfanin da yake yin wani abu wanda talakawa na buƙatar su suna amfani da su yau da kullum, kana tsora musu haraji, ya harajin nan ba za su tsora ma masu siyan kayan su ne. Haka kuma kamfanonin da ke da kayayyakin masarufi sun fara shirin biyan albashin ne tun yanzu, saboda kuɗaɗen da suke tunanin za su ƙara ma ma'aikatan su na albashi su nemo shi a hannun masu siyan kayayyakin shi, wanda shi ne a yanzu ya haifar, saboda ko harajin ai ba a ƙara musu ba, amma su ba su zai shiga taɓa ribar, saboda ba wani tsare-tsare ne da yake kula da irin waɗannan abubuwa. Kuma dole ne hukumomi waɗanda abin nan yake a kansu, musamman hukumomi da ke sa ido Consumer Protection Council, waɗannan ma'aikatu dole ne su tashi tsaye da kuma hukumomin haraji domin su drama waɗannan kamfanoni, kuma idan suka drama su domin a daidaita farashin nan, saboda idan za a yi abu kamar za a yi gini ne kuma a rusa shi.
Idan muka duba da misali gwamnati take kiran ƙara haraji na VAT a kan kayayyaki, kana ganin cewar idan har aka ƙara wannan haraji ɗin zai shafi ainihin
albashin da za ka ba ka ta da kuma rayuwa a gaba daya cikin kasa.
A yau ana ƙara ba mu other tax wanda ake ce musu tax ta da to waraji ne na ciye-ciye da abubuwan da ake cin su a kasar to zai shafi farashi ƙara shi amma kamar yadda muke fikira ta ƙara haraji ne a gaban gwamnati ba na gaskiyar magana kenan abin da ke har gaskiyar magana shi ne gwamnati wannan harajin da take da shi na value added tax wanda yake tax shi ne a dole watan da ba sa biyan wannan haraji wanda suna da yawa da kuma ma'aikatu ko kuma hukumar da ke tsallake haraji a kowane lungu na Najeriya a tabbatar da suna biyan wannan haraji a tabbatar kuma bayan ana biyan wannan haraji an kula da wasu haraje-haraje musamman abin da ya shafi haraji da ake samun ribobi na wasu kamfanoni wanda suke biya a duka da wannan haraji wato a inganta dokokin da suke kafa tukuna sai an gama da dokokin da ke kafa sannan a duba ta canza dokan haraji wanda idan aka ci gaba da haka wato ana duba dokokin haraji a tabbatar an dora ma haraji na kashi biyar cikin ɗari na abubuwan da aka yi a Najeriya da kwangila da sauransu gwamnati sun jawoyi na biya kamfanonin shuwa suna biya ɗan kasuwa suna biya sannan haraje-haraje da aka dora ma kasuwanci waɗanda tuntun doka ta dora su a ga ana karɓar shi ya fi matattun arzikin mahimmanci a bisa ƙara wannan haraji saboda ƙara shi ne zai tafi da irin ɗabi'unmu za mu ƙara kamar abin da ya ce za mu sake gini ne mu rusa da kanmu a yi gaba kamar da kuma a ci baya.
Yau to yanzu misali kenan idan har aka ƙara wannan haraji kuma aka ƙara albashi kenan ya zama kawai an yi ba a yi ba kenan ba za a samu wani sauƙi na rayuwa ba.
Ta ba samu sauƙi na rayuwa ba saboda galibin duk wanda yake da haraji ko duk wanda yake da wani albashi ko a matakin kamfani ko a matakin gwamnati na jiha ko na tarayya ko na tarayyar hukumomi za ka yi cewa yana ɗaukar nauyi na waɗanda ba sa aikin yi ko kuma waɗanda yake tallafa ma. To idan duk farashin abin da yake tallafa ma mutane musamman abubuwan da ake ci yau da kullum wanda ya shafi ɗan kuɗi ne kaɗan wanda za a tsara sannan kuma shi kudin da za a tsara zai zama yana da fasi kuma harajin zai mamaye duk abin da ke kasuwa ya fasi a ƙarshe za ka ga wanda za su fi amfana da wannan tsarin albashi ko kuma tsarin haraji zai zama waɗannan kamfanoni ne wanda za su yi amfani da daman tsarin haraji su ƙara farashi wanda za su ɗibo kuɗaɗe masu yawan gaske a ƙarshe shi ka ce ganin masu kuɗi suna zama masu kuɗin gaske talaka kuma tana zama a suna zaune a talauce na fikaskanci.
Menene alakar ƙarin haraji ko kuma menene illar ƙarin wannan haraji akan sabon ƙarin albashi?
Yawwa to a bayar shi ne duk sanda aka ce ga albashi za a ƙara sannan kuma gwamnati ce maza ce za ta ƙara haraji wannan yanayi da aka kawo shi shine yanayin da zai zaburar da farashi kamar da nuna maka tunda abu biyu ne zai je ma kamfanoni na ɗaya abin da za su biya ma'aikatansu zai ƙaru daga yanda suke biya na biyu kuma harajin da za suke biya wanda aka ƙara musu to za su nemo kuɗin harajin da aka ƙara musu na ɗaya kenan za su nemo kuma kuɗaɗe wanda suka ƙara ma ma'aikatansu albashi wanda in ka haɗa waɗannan abubuwa suna za su koma su shafi wato variable cost kuɗaɗen da ke canzawa wajen ƙirƙira ko kuma wajen yin aikace-aikace a ƙasar wanda a ƙarshe wannan harajin shi ne zai koma ya zama yana kawo rauni a wajen masu shiga kasuwa na wajen yanke kuɗaɗen da suka samu da ƙarin albashin zuwa ribar kamfani zuwa kuma ribar ƴan jari hujja waɗanda kullum suke amfani da wata dama suke kasuwa saboda haka dole ne a duba harajin da za a tsara a kuma kiyaye lokacin da za a sa haraji kuma da zai yiwu irin haraji ta mace haɗa ƙarin albashi da haraji a lokaci ɗaya ba wannan yana da illa ga tattalin arziki gaskiya.
A matsayinka na masanin tattalin arziki kana ganin akwai yiwuwar ƙara albashi ba tare da an yi tsarin ina za a samu kuɗin da zai wannan ƙarin ba?
Eh, ita gwamnati tana da hanyoyin samun kuɗi kala-kala amma abu da muke cewa shi kansa harajin shi hukumomin harajin da suke karɓar haraji sun san inda harajin yake zuƙewa ai kamar babu adadta da withholding tax wasu haraji ne waɗanda ake samu ƴan kwangila kuma in ka duba irin kasafin kuɗin da jihohi suke yi da kasafin kuɗin da kamfanoni suke da gwamnatin tarayya na manya-manyan ayyuka ayyuka ne manya-manya duk a cikin masu biyan haraji a cikin ƙasar ba wanda suka kai ma'aikata biyan haraji a lokacin da ya kamata a biya inda kowa yana biyan harajin su gwamnati ba ta tafi da ta kara haraji ba abin da muke kira shi ne akwai dokokin harajin saboda ba a yin haraji kai tsaye kamar shi wannan bani a bisa ɗin ai wato aikin da ke gaban hukumomin da ke kara haraji shi ne su tabbatar duk wannan kashi biyar cikin ɗari da ake biyan nan kamfanoni da ma'aikatan gwamnati da waɗanda ya kamata su biya a tsaya tsayin da suna biya shi ne matakin farko saboda kullum akwai efficiency na tax collection wato kudaden da ake tara ga gwamnati saboda ai kasafin kudin kasa sanda ake gabatar da shi misali an gabatar da tsarin albashi to ba a goyi tsarin albashin kawai ake gabatar ba ai an gabatar da kasafin kudi ne na 2019 wanda aka hada da ci haraji da tsarin albashin ke da za a yi aka hada aka mika ma majalisa to shi wannan kasafin kudi akwai dokokin da suka tanadar da wanda za a samu kudaden da za a yi wannan aiki a cikinsa wanda ko da an soke tsarin albashin a hawan farashin ba zai faɗi ba.
Akwai masu ƙorafin cewar manya-manyan buloniya da muloniya da suke cikin Najeriya ba sa biyan harajin su daidai me za ka ce akan wannan.
Da yawa daga cikin su biyan wannan manya-manyan harajin sun zuce a jikin siyasa sun zuce a jikin gwamnati saboda haka kudaden da ya kamata a rinka ba hukumomin haraji lokacin da ya dace za ka shi ne za a yi kamar yadda na gaya maka duk faɗin masu biyan haraji da value added tax da hukumin tax da profit after tax da kuma wannan harajin wanda yake pay as you earn shi ne ke yi wanda ma'aikata ne kaɗai duk wata duniya a cikin biyan harajin nan akai-akai kuma ba za a fange saboda gwamnati ta shirya karɓar haraji ba ma'aikacin da za a karɓar maka haraji saboda haka kullum ma'aikatan suka nema a musu ƙarin albashi sun fi gwamnati shiryawa wajen neman albashi saboda ba a taɓa zargin ma'aikata da rikin biyan albashi musu ba sai dai kuma a zargi hukumomi da aka ɗora ma nauyi na karɓar harajin nan wanda su ne za su karɓi harajin nan ta kawo sabon haraji ba shi ba ne zai gina tattalin arziki da yawa masana sun yi magana kamar irin masana kamar su Ibn Khaldun sun asali ya yi bayani duk sanda aka cika haraji a aka fi duk lokacin da aka karɓi haraji wato ƙarƙashin to zai gina ƙasa sosai amma duk lokacin da aka azazzama haraji to wannan azazzama yawan haraji to shi kuma zai gurgula da tattalin arzikin ƙasa saboda shi ƙara harajin zai tsire ma kowa ne zai tsire a jinin duk masu zuwa suna hada-hada a kasuwa ne wanda a ƙarshe zai rugu-rugu da ƙarfin shi a kasuwa wanda wannan ƙarfi na shi zai dawo sai ga duk mutane kawai wato gwamnati da yau.
To a ƙarshe kuma a gurguje sannan a takaice mene ne abin da ya kamata gwamnati ta yi domin ta samu kuɗin biyan albashin nan ba tare da an ƙara wannan harajin na basu ba.
Shi ne wato a koma shi ba kuɗin shi kanshi hukumar da ke tara kuɗi ta tabbatar ta kan karɓo harajin ga wannan kashi biyar cikin ɗari na value added tax ta karɓo kuma kuɗaɗen kwangiloli wanda a cikin su ne za a samu kuɗaɗe masu yawa wanda in ka biya manyan ayyuka da kuma ayyukan gwamnati na tarayya sannan kuma duk kasafin kuɗin da aka yi na gwamnati a rinka yin shi ɗari bisa ɗari saboda in an yi kasafin ɗari bisa ɗari shi ne za a yi waɗannan manyan ayyuka shi ne waɗannan ayyuka kuma za a samu harajin shi sai kuma su rinka manyan 'yan siyasa na ƙasar waɗanda suke karɓar abin da ya fi naira 30,000 yawa su duba abin da suke karɓa su nisanin su da tattalin arzikin ƙasar wanda za a samu da gowar kuɗaɗen da ake ƙasarwa a irin waɗannan wurare.
Wato in na fahimce ka kamar misali su rage albashin su kenan.
Eh kwarai da gaske a lokacin da mutum da yake karɓar miliyan 13 ana magana wani zai karɓi naira 30,000 to bambancin miliyan 13 da naira 30,000 har sai an gaya ma mutum bambancin da ke wannan tsakanin rayuwa waɗanda mutane ne kuma iri ɗaya a cikin tattalin arziki iri ɗaya mai yiwuwa ma mai 30,000 ne ya ci ba da gudunmawa na zahiri na tattalin arzikin ƙasa.
To, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wani a wandadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya yau yara suka ba a gaban su kwarai ba za su bari